إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافر الحميس شدا غوت رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على شكرا دبو ديا دري هدو لتلاتلة قص دري ديا غوت جون شكرا ملادية تدبو بيدا قوم شاء بقوي wannan shine kasar na 131 daga cikin jerin yar kasusuwan ka littafin Zadul Ma'adi fi hadi khair al ibad wallafar al imam al muhaddith al mufassir al faqih Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakr al Zura'i al Dimashqi wanda aka fi sani da suna Ibn Qayyim al Jawziyya Sheikh al Islam al Thani Allah ubangiji ya gafarta mishi littafin Zadul Ma'ad mawsu'a ne na tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama littafi ne na komai da ruwanka dangane da tafarkin ma'aiki da tsarin sa da irin ibadoji da mu'amalar malamai suna jinjina ga Ibn al-Qayyim duba izuwa ga cewa ya rubuta wannan littafi yana halin tafiya inda ya je kasar Makka dan aikin haji ne ta da iyalan shi da ainihin littafin shi da sauran kayan aikin sa Allah madauke suke saka mishi alkhairi muna karatuttuka a cikin ainihin wato fusul da suke magana akan aikin haji na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama za mu tashi inda mala yake cewa wa kana sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama idza wasala ila al marwa a lokacin da manzon Allah yake sa'ayi salawatullahi wa salamu alaihi ya kasance idan ya isa zuwa marwa raqiya alaiha sai ya hau kan dutsen marwa din wastaqbala al baita ya fuskanci dakin Allah wa kabbara Allah wa wahhada sai ya dusa ainihin cewa Allahu akbar Allahu akbar shine wa kabbara Allah kina wa wahadahu sannan yace la ilaha illa allah wahda anjaza wa'ada har zuwa karshe wa fa'ala kama fa'ala ala safa sai irin abinda yake yi na addu'a da zikiri da ambaton Allah a ainihin dutsen safa sai maimaita irin sha dutsen marwa falamma akmala sa'ayahu yayin da annabi alaihi salatu wassalam ya gama sa'ayin sa guda bakwai indal marwa wanda ya tike akan dutsen marwa amara kulla man la hadaya ma'ahu an yahilla hatman wala budda sai manzo Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya umarci dukkanin sahabban da ke tare da shi wadanda ba su da hadaya cewa lallai ilaihin su warware aikin hajjin su wala budda yace dole su yi haka yanzu ba zabi bane kenan qarinan kana aw mufridan duk wanda yake kirani ko ifradi manzo Allah yace su warware wa amarahum an yahillu alhilla kullahu kuma ya umarce su cewa su shiga cikin halasti dukkanin halasti min wata'in nisa'i kaman tarayya da mata wattibi da ainihin sanya turare wa lubusul makhiti da sanya sutura wadda aka dinka wa an yabqau kadhalika ila yawm tarwiya yace kuma su tabbata akan hilli har zuwa ranar 8 ga wata ita ce ranar tarwiya ولم يحل هو من اجل هديه اما شي النبي صلى الله عليه وسلم شي بي وروري حرمن سبا saboda ya koro hadaya daga wajen harami wa hunaka qala annani manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yayi jawabi yake cewa la wastaqbaltu min amri mastadbartu lama suqtu alhadaya yace wallahi da a ce na san haka al'amari zai canza a ainihin bani wannan sabon hukunci to da ni ma ban koro hadaya ba wala ja'altuha umra kuma da na sanya aikin haji na nima ya zama tamattu wa qadru ya annahu ahalla huwa aidan mun ji an ce wai shi ma ya warware haramin sa malan yace wa huwa ghalatun qata'an wannan kuskure ne kai tsaye yanke qad bayyanahu fi ma taqaddam an yi bayani akan kuskurantar da wannan riwaya a cikin abin da ya shude na karatu wa hunaka da'alil muhallikina bil maghfirati salasa anan ne kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya addu'a yace Allah ka gafarta mu waɗanda suka yi aski na ƙwaryan molo ya faɗi wannan addu'a kafa uku walil muqassirina marra yayi ma masu aski na saisaye waɗanda suka rage gashin su kuma yi musu addu'a da neman gafara kafa guda kamar yadda al-Imam al-Bukhari da Muslim suka ruwaito daga sahabi Abdullah dan Umar da yayin kuma sahabi Abu Hurairah radiyallahu anhu wa hunaka سأله سراقة بن مالك بن جعشم أنني كما صحابي دتيجا صحابي رضي الله عنه سراقة ابن مالك ابن جعشم المدلجي يتنبئي من ذن الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقيب أمره bayan manzon Allah ya bada umarni lahum bil fasxi wal ihlali, yace su canza aikin hajji su zuwa tamattu'i, sannan kuma su shiga cikin hilli. Bayan sai Suraqatu yace hal zalika li'amihim khassa, ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan ya shafi wannan shekarar ne kadai, amlil abad koko har abada ne. Faqala, sai manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya amsa da cewa ballil abad, wannan hukunci ya shafi har abadan musulmai. Walam yahilla Abu Bakr wala Umar wala Ali wala Talha wala Zubair min ajli al-hadi, wannan manyan manyan sahabbai, Abu Bakr radiyallahu anhu, Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, Talha ibn Ubaidillah radiyallahu anhu, wa Zubair ibn al-Awwam radiyallahu anhu, wannan manyan sahabbai gaba ɗayan su basu warware harama su ba, saboda su ma sun koro hadaya. Wa amma nisa'uhu, su ko matan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama, fa ahlalna, suka warware haramun su, wa kunna qarinati, dan sun kasance a cikin kirani suke, da sun zo da niyyar kirani amma basu koro hadaya ba. Illa Aishata, fa innaha lam tahilla min ajli ta'adhuri al-hilli alaiha li haidiha, sai dai Aisha radiyallahu anha, uwar mu'minai, bata samu halin warware haramarta ba, saboda ba zai yiwu gare ta ba, duba izuwa ga cewa ta samu matsala na zuwan jinin haila. Wa Fatimatu hallat, ita ko diyar manzon Allah Fatimatu radiyallahu anha, ta warware haramunta, li annaha lam yakun ma'aha hadiy, dan bata zo da hadaya ba. Wa Ali radiyallahu anhu lam yahilla min ajli hadi, a yayin da mijinta sayyidina Ali radiyallahu anhu shi kuma bai warware haramunsa ba, saboda ya zo da hadaya. Wa amara sallallahu alaihi wasallam man ahalla bil ihlalin ka ihlalihi an yuqima ala ihramihi in kana ma'ahu hadiy, manzo Allah ya umurci wadanda suka yi harama irin tashi harama kamar sayyidina Ali din kenan, cewa su tabbata akan ihramin su matakar sun zo da hadaya. Wa an yahilla illam yakum ma'ahu hadiy, amma in ba su da hadaya to su warware su koma ainihin tamattu'i. Wa kana yusalli muddata muqamihi bi makka ila yawmi tarwiya bi manzilihi alladhi huwa nazilun fihi bil muslimina bi zahiri makka, annabi alayhi salatu wassalam ya kasance yana yin sallah tsayin tsawon zaman shi a makka, tsawon wannan zama na kwanaki da yayi a makka, yana yin sallah ne a masaukin sa da ya sauka, shi da musulman da suke wannan masaukin, wanda masaukin yana bayan garin Makka. Fa aqama bi zahiri makkata arba'ata ayyamin yaqsuru as-sala, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna a wannan waje bayan garin Makka a kwana hudu yana kasaru, kamar da al-Imam al-Bukhari ya ruwaito daga ainihin sahabi Ibn Abbas radiyallahu anhu wa an abi, haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake. Wannan nuni ibu ga cewa ba dole bane idan kana zauna a garin Makka sai ka je harami, cikin harami kai kowace sallah, zaka yin sallah a dukkanin masallacin da ka samu, musamman idan kai matafi ne. Sannan kuma nuni izuwa ga cewa matafi a aikin hajji zai dinga yin kasaru ne, sai dai in ya bi liman mai cika sallah, kuma duk sanda ya je harami wannan zai bayi izuwa ga sai dai ya bi, ba shine sunna ba abinda mutane suke yi, ya zama cewa duk sallah koda suna nesa da harami sai sun hau abun hawa ko sun tafi cikin mashakka dan su yi sallah da limamu, ba shine sunna ba. Kaji shi manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam yadda yake, a masaukin sa yake yi tare da musulmai, kuma kasaru yake yi kwana hudu, yawmal ahadi wal ithnain wal thulathai wal arba'a, yayi waɗannan ayyuka, dama ya shigo yayi ainihin umarar sa ranar asabaci, dan haka lahadi shine biyar ga wata, sai litinin shida ga wata, talata bakwai ga wata, sai laraba shine takwas ga wata, ana shine bakwai ga wata, amin, laraba shine bakwai ga wata, afwan, daga ranar hudu ga wata, biyar ga wata, shida ga wata, bakwai ga wata, lahadi, litinin, talata, laraba, ina fata mun gane. Falamma kana yawmul khamisi, ranar alhamis tai duhan da hantsi ranar shine ranar takwas ga wata din kenan, tawajjaha biman ma'ahu minal muslimina ila Mina, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita da shi da musulman da ke tare da shi ranan alhamis zuwa Mina, shine ranar tarwiya din kenan fa ahrama bil hajj man kana ahalla minhum min rihali wadanda suka yi tahalluli suka zama suna tamattu'i to daga masaukin su shine rihalihim daga nan kowa ya dauki harama aikin haji ba sai ya je masallaci mai alfarma ba ba sai ya fita wani wuri na musamman ba daga inda kake hotel din da aka sauke ku ko gida daga nan sai ka sa ihramin ka sai kai labbaik allahumma hajjan sai ka ci gaba da ainihin talbiya ko kabbara ko makamancin su walam yadkhulu ila al masjid ba su ce sai sun shiga masallaci ba fa ahramu minhu ballantana su dauki harama daga masallacin bal ahramu wa makkatu khalfa zuhurihim hasalima a inda suka yi harama to makka tana baya gare su makka tana baya ne sun riga sun bata baya malan yace falamma wasala ila mina nazala biha yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya isa wannan farfajiya filin mina sai san masauki ya sauka wasalla biha dhuhra wal asra anan yayin sallar azhar kuma yayin la'asar wa bata biha kai anan ma ya kwana shine kwanan da ake namina kenan na daren 9 ga wata wa kana laylatal jumu'a wannan daren shine daren juma'a falamma tala'ati shamsu yayin da gari ya waye rana ta fito rana arafa kenan sara minha ila arafa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi daga nan ya kara gaba kenan ya tafi arafa wa akhadha ala tariqi dibbin ya kama hanyar dibb hanya ce da ita ce hanya tsaka tsaki zuwa ainihin wato arafa daga mina tana hada ne da wani dutse da ake ce mishi jabalu basir da fa'ul wanda ya tafi ala tul tun muzdalifa to ita ake ce ma tariqu dibb to sai bu wannan hanya dan har anan wajen akwai sunnanci kamar da zamu zo mu ji na canza hanyoyi wajen tafiya da dawowa da ya tafi wannan hanya ala tariqi ala yamini tariqin nas al yawma ibnu al-qayyim yake cewa wannan hanya ita take dama da hanyar da a yau din sai ibnu al-qayyim kenan da a yau mutane suke bi wa kana min ashabihi al-mulabbi wa minhum al-mukabbir wasuna cewa labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak ومنهم المكبر ونكمنة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله ويسمع ذلك ولا ينكر على هؤلاء ولا على هؤلاء من ذا الله صلى الله عليه وسلم ينا جمع ستلبية ينا جمع ستكبرة بهم قوة إنكاري أتكين سبا هكا الإمام البخاري دا مسلم سكرويتو دا صحابي أنس بن مالك رضي الله عنه فوجد القبة قد ضربت له بنمر بأمره سيجي أينهم واتو ونم فرفاجيا عند دوس النمر سيترى أنكفى مش تنتي أنكفى مش إرم فاهكا ودى أكا إذا تنفول كما كمان تنسى كما داما شيئتي أجي أكفى رمفا وهي قرية شرقي عرفات ون النمر ون تنقويني ون تنقريني ون ديكي قبس da ainihin arafa wa huwa kharabun al-yawm ayan zinda ibnu qayyim ke magana yace kauyen ya tashi babu kowa ya zama kharab ya zama ainihin babu rayuwa a wajen har yanzu nan inda ake ce ma namira babu kauye babu gari sai dai wannan da gowan dutsen amma can gaba kamar yadda ya bayyana dinan zaka hango rugage na ainihin wasu larabawan daji kenan za a ce ku wani dan gari haka a can gaba zaka iya hango shi ga wanda ya samu musamman idan a ce ka je Arafa ba lokacin aikin hajji ba idan ka je kamar sanda yake zuwa Umara mutane sukan fita su je su ga wuraren ko wani abu makamancin haka to zaka iya samun halin ka ga wurin a matsayin shi na fili babu mutane amma in dai a ranar aikin hajji ne ba zaka iya ganin wannan abun ba gaba daya ina fata mun gano wannan malam ya ci gaba da cewa falam fanazala biha ya sauka a wannan wurin hatta zalati shamsu har rana ta yi zawali ta gusa daga tsakiya ta koma yamma inuwa ta dawo dama amara binaqatihi alqaswa sai sa ya bada umarni cewa wannan taguwa ta shi Al-Qaswa. Asali lafazin Al-Qaswa ana sanya shi ne sunan yanka ga raƙuma wacce take da dan tsagi kankani a jikin kunnanta. Nita da dan tsagi kankani a jikin kunnanta ita ake ce ma Al-Qaswa. Wannan raƙuma ce ta Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kudin shi yasa ya siye ta. Kamar yadda ainihin Al-Imam Al-Maqrizi ya bada labari a cikin Imta'ul Asma limal ar-rasul min al-ahli wal ali wal asma'i wal mata' littafi ne na sira mujalladi juz'i 15 ne. Al-Imam Al-Maqrizi ya zauna ne a garin Madina a rauda ta Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya je aikin haji kamar haka shine ya zauna ya rubuta wannan littafi Imta'ul Asma'i jiyar da kunnuwa da'i akan labarin abinda manzon Allah yake da shi na halaye da iyalai da bayi da sahabbai wal mata' hadda kayan aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuban shi a ainihin wato sutarar sa abun hawan sa kwanin cin abincin shi komai na manzon Allah sai dai fara juz'i haka sirarai guda 15 to a cikin littafin ya ba da labari yace wannan raƙuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya siye ta dirhami 400 ya siye ta. Ina fata mun gane wannan kuma akan ta yayin hijira kamar yadda tabbata ainihin a cikin riwaya tabbatacciya da Imam Al-Bukhari ya ruwaito to wannan raquma al-qaswa farar raquma aka sa manzo Allah yace faruhilat aje a daura mata sitti thumma sara hatta ata batan al-wadi sannan ya tafi har ya zo cikin tsakiyar kwarin ainihin wato Arafa din min ardi urana na ainihin gurin da ake cewa urana ana karanta urana da dhamma akan ainu amma al-imamu ibnu duraid yace aranan arana bil fati kuma malamai suka ce wannan shine mafi inganci duk da urana din yafi shahara a bakin mutane wallahu ta'ala a'lam fa khataba an-nasa da yazo wannan waje to anan ne yau mutane hudu ba wanda ake cewa khutuba sananniya ta khutbatu hajjatul wada wa huwa ala rahilati yana kan abun hawansa khutubatan azimatan khutuba take mai girma daga mai girma kwarin gaske qarrara fiha qawaidil islam ya tabbatar da kaidojin musulunci a cikin wannan huduba wahadama fiha qawaidish shirki wal jahiliya kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yayin rugurugu da duk wata kaida da tsarin rayuwa na maguzanci da shirka da jahiliya wa qarrara fiha tahrimal muharramati allati ittafaqat al-milal ala tahrimiha ya tabbatar da haramta abubuwa wadanda suke haramun wadanda dukkanin addinai da Allah ya yi wahayin su musulunci da ainihin addinin annabi Isa da addinin annabi Musa da makamanta wadannan addinai Allah subhanahu wataala ya yi wahayin su wadannan addinai gabaɗayan su sun hadu akan haramcin wadannan abubuwa manzo Allah ya bayyana su wahiya dima'u shine jinan naki na mutane zubar da jinin mutane ba tare da haƙƙin shari'a ba ba tare da haƙƙin ainihin wato addini ba wannan haramun ne a musulunci haramun ne a yahudiyya haramun ne a nasraniyya tun daga kan marin mutum za a yi makami za a buga mishi za a sare mai wata gaba ne ballantana kuma kisa jama'a wanda kisa yana daga cikin laifuffuka masu hadarin gaske a cikin rayuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin hadisin Muslim na kai na kawo ina roƙon Allah ya bani ceton waɗanda suka yi kisan kai a cikin al'ummata Allah ya ce sam babu ceto kisa jama'a ba karamin bala'i bane ubangiji Allah ya tsare da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani akan taba jinin musulmi da ma wanda ba musulmi ba duk wani ainihin mai rai hatta dabba sai inda bukata wanda ya halasta ko inda cutarwa dan kare wannan cutarwa wal amwal da kuma dukiyoyin mutane cin dukiyoyin mutane imma ta hanyar ainihin sata ko kwace ko 419 ko yaudara ko duk wata hanya da ta saba wa shari'a da zaka buka ci dukiyar daidai wa mutane ne ko dukiyar da mutane ke da tarayya akan ta kamar dukiyar al'umma ta ƙasa ko dukiyar al'umma a wani masallaci ko a wani committee ko a wata jam'iyya ko a wata hukuma ko wata ma'aikata ko dukiyar wasu mutane da suke da tarayya akai kamar ta gado ko makamancin su ko abinda aka ba su kyauta su raba ko sadaka su raba wato ya zama dukiyar ta wani mutum ne daya ko dukiyar ta tarayya sawun tarayyar nan kankanuwa ce ko me yawa manzo Allah sai sallama ya hana ainihin cin wannan dukiya da kowace hanya in ba ta halarci ba, in ba ta hanya an baka kyauta ko an yi sayayya a wurinka ka ci riba ko ainihin ka ci gado ko wata hanya da ke iya halasta maka ba. Wal a'rad da kuma mutunci, ya haramta cin mutuncin mutane tun daga aibata su da zagin su da yin gulmar su da cin naman su da ainihin kyarar su da yi musu batanci da komawa gefe ana ainihin fadan aibobin su da duk wani abu da zai bayi zuwa ga da zaran ka fade shi ga musulmi zai ji takaici, mutuncin ka zai zubi a idan shi, zai ga baka kyauta mishi ba. Ya hana cin mutuncin mutane. To waɗannan abubuwan guda uku da jini da dukiya da mutuncin mutane su ne abubuwan da yake ishara akan cewa dukkanin addinai da dukkanin zamantakewar da ake so a yi ta lafiya lau wajibi ne su zama waɗannan abubuwan an kiyaye mutane su. Sauran wannan zamantakewa ta aure ce, ta abokantaka, ta makwabtaka, ta dalibta ce da malanta, ta mutunci ce, ta zaman anguwa ce, ta zaman ƙasa ce, ta zaman tarayya ce, ko da addini ya bambanta, ko da ainihin wato al'adu sun bambanta, ko da jinsi sun bambanta, ko da asali ya bambanta. In dai ana so a zauna lafiya, to dole sai an kiyaye kowane ɗaiɗaiwan mutum da ke cikin wannan zamantakewa, sai an kiyaye mishi dukiyarsa da jininsa da mutuncinsa. In ko ya zama dukiyar mutane da jininsu da mutuncinsu sun zama ainihin gasa nan a sake, sun zama farisa, sun zama abin farauta ga duk wanda yake so, shine za a samu hali a cikin irin wannan yanayin da ake a yanzu a kasashe irin namu. Wallahu almusta'an. Shine zaka ga ana yin abin da aka dama da mutuncin mutane, ana yin abin da aka dama da dukiyar mutane da jinanan su, kuma babu abin da ke faruwa illa karuwan barna da hauhawan fasadi da karuwa ainihin wato lalacewa halin zamantakewar mutane. Allah ya tsare mu. Wa wada'a fiha umur al-jahiliyyati tahta qadamai. A cikin wannan huduba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wani al'amari na jahiliya, wani bashi da ake bi na fansar jini, na daukar fansa, ko bashi na riba, ko bashi na ainihin wato wata shegantaka ta jahiliya, yace to duk na sanya su a kasan kafata, na take su, na mutsutsuke su, ba su da sauran, they are null and void, ba su da sauran validity. Wa ba'a fiha riba al-jahiliya kullahu wa abtalu, yace duk wata riba ta jahiliya na lalata ta, na yanke ta, ba abun kowa bashin riba. Har ya ambata yace ta farko da zan fara lalatawa ita ce ta kawuna, shine al-Abbas bin Abd al-Muttalib radiyallahu anhu. Abbas babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babban attajiri ne a jahiliya, wanda yake zaka iya cewa banki ne na riba, wato commercial bank ne shi na riba. Attajiri ne mai kudi, yana bai wa mutane bashi, kuma zai sa musu ainihin wato fa'ida, shine interest. In ka ci bashi zaka dawo da shi da ƙarin percentage kaza, idan kayi jinkiri kowane jinkiri zai ƙara accumulating, zai ƙara hauhawar da kuɗin. Yadda ka ga dai ana yi yanzu a bankuna commercial banks masalan bi masalin, ina fata mun fahimci wannan. Kuma ko su a lokacin ba wai da tsantsan zinariya ake ba, ana yi da zinariya, ana yi da azurfan, ana yi da abubuwan da suka wannance su daga cikin sauran jawahiru, abubuwa masu daraja wanda ake aiki da su a matsayin kuɗaɗe. To Sayyidina Abbas ya kasance yana yin wannan riba. To an shiga musulunci sai ya zamana akwai mutanen da a jahiliya yanzu yana lissafe a record ɗinsa cewa yana bin wani miliyan kaza, yana bin wani dubu ɗari kaza, yana bin wani biliyan kaza da rabi, yana tunanin ya za a yi aje a musu gwanjo na collateral ɗinsu a kwace don ainihin wato a dawo da dukiyar wannan banki. Sai manzo Allah ya ce to duka na lalata wannan. Abbas baya bin kowa waɗannan kuɗaɗen, shikenan sai ya tsiyace. Da yanzu wani banki aka ce a kwace rabin da yake wa mutane, ya zama matsiyaci. Dama yamhaqu Allahu ar-riba wa yurbi as-sadaqat, sai kai Abbas ya koma talaka. Al'amari kuma babban mai kuɗi ne, ya dade cikin wadata, ya kasa jura irin wannan talauci. Kullun yana ta ainihin wato kai kawo, yana nema manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu mishi mota. Shine manzo Allah ya ce to ka bari, idan ka ji labarin an samu kuɗaɗe na halas na dukiyar musulunci sai ka zo. Al-Imam al-Bukhari rawi hadisin wata rana ya samu labarin cewa an kawo kuɗaɗe, shine sai ya taho da katan bargon shi, yazo yace ya manzo Allah gari na zo. Manzo Allah ya ce to shin fada bargon ka diba ka zuba a ciki. ya diba ya zuba ya zuba manzo Allah yana kallon shi kowa yana kallon shi ya diba har abin da yafi karfin shi sai ya ce ya manzo Allah ka daura ni yace a ban daura ka ba ka dibi ya karfin ka yace to ka ce waɗannan da suke kai da kai su daura ni yace ba wanda zai daura ka dole haka ya rage iya abin da zai yi diba radiyallahu anhu na fata mun gane wannan to Abbas kenan ibnu Abdul Muttalib radiyallahu anhu babban sahabi ne daga cikin sahabbai manzo Allah yana girmama shi saboda kasancewar shi babban manzo Allah kuma ya musulunta kisa yake ma Umar kashidi cewa kai Umar baka san Abbas ubana bane kai baka san kanin uba bane wata ranar suka danyi wani sa'in sa da Umar yake ce mishi wallahi musuluntar da kai yafi mini dadi da alheri fiye da a ce Khattab babana ya musulunta to naga manzo Allah yana son ka musulunta to kuma shi tun yana jahiliya ya dinga taya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ayyuka na leken asiri da sauransu in kaje ka bi baya can magana akan bai'atul aqaba shi ya rako manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wurin mutanen Madina a Mina a zo a tattauna akan yarjejeniyar amincewar su cewa manzon Allah ya dawo garin su ya zo wurin yana kafiri da makamin shi yake gadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma a wurin ma sai ya zama mutanen Madina yana da tuhuma akan su cewa shi fa bai yadda ba kar su fa mai da dan uwan shi sun samu mai matsala yace kun ga yaron nan duk da ba mu addinin shi ba mu bari an mulakanta shi ba idan kun ga ba za ku iya ba ku ban mu za mu kara abun ku ban mu da kayan mu haka yace mu suka ce kai kai shuru ba da kai yake ba to sannan yayi shuru dai aka yi jawabi aka ce haka ya tabbata a cikin ainihin riwayar Bukhari da Muslim shine sai manzo Allah ya lalata duk wata riba ta jahiliya wa awsahum bin nisa'i khaira kuma yayi mu musulmai jan kunne akan cewa su aikata wa mata alkhair wato shine ma'anan awsahum ya ja musu kunne cewa lalle mata sawa'un matan aure ne ƴaƴa ne iyaye ne zawarawa ne dalibai sauran matan gari duk wanda suke cikin annisa to a zama ana musu alkhair kare mutuncin su ganin darajar su tausaya musu kauda kai akan kurakuran su taimaka musu a rayuwar su da ainihin abubuwa da su bayi zuwa ga mutunci da darajawa bisa ma'auni na shari'a manzo Allah ya sa wannan matsayin ka'ida amma a musulunci shi sa tuntuni musulunci yana da ka'ida fundamental akan haƙƙin mata aji wannan shine ka'ida cewa istausu bin nisa'i khaira ba a buƙatan wani kowaye ya kawo mana wata ka'ida wanda ta ce wai gashi wai tana magana akan wai mata suna neman wani yanci duk abin da suke nema na yanci musulunci ya ba su nan gashi ya faɗa a dunkule sannan ɗaiɗaiwa wurare a cikin alkur'ani da sunna da sauran maganganun malamai suka tabbatar da waɗannan ka'idoji na kare musu haƙƙinsu da mutuncinsu da karamarsu da ganin darajarsu da mutunta su da ba su kulawa ta musamman ba a buƙatar wani wanda zai kawo wannan fitina wannan ya bayyana zuwa ga mummunan kwaikwayo da muke wa turawa mun rufe idanmu kawai sai abin da suka yi muke gani su a ƙasashensu sun samu halin kasancewa suna zaluntar mata zalunci da tarihi ya riga ya sajjala shi sai aka samu su kai muƙawama suka tashi tsaye don canza wannan yanayi to wannan ƙoƙarin canjin shine fa suka kai shi zuwa ga wannan matakin to shine mu kuma sai a samu su waɗanda ba su fahimci rayuwa ba ko addini a cikinmu sai je su aro wannan kundi ko wannan tsari a yadda yake a hannun kafirai sai ce a kawo shi nan kasashen musulmai kasashen larabawa kasashen bakaken fata da sunan za a ba mata yanci wanda yanci yana bayuwa zuwa ga lalatawa mata tunani ne da kuma fito da su waje suna yawo tsirara da kuma ainihin sa su dinga gogoriyo suna da in ka fada da mazaje a wuraren da bai halasta su haka ba ko a yanayin da ba haka ya dace su ba wanda wannan diya bayi zuwa ga barna kala daban-daban da suke faruwa tun daga lalata ainihin tsari na addini game da iyalai da tsarin gidaje tun daga cuɗeɗeniya ta maza da mata wadda bata halasta ba da faruwan alaka tsakanin mazaje da mata wadda take tana bayuwa zuwa ga karuwanci da kwartanci da sauran barna iri daban-daban sai iyawo da kaji labari duk waɗannan suna daga cikin ainihin wato sakamakon canza wannan tsari da Allah subhanahu wataala ya tsara abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ainihin karantar na irin yancin da aka ce a baiwa mata wa zakara al-haqqa alladhi lahunna walladhi alayhinna ya ambaci haƙƙin da ke kansu a wuyan mazajensu da haƙƙin da ke kan mazajensu a wuyansu wato abinda ya kamata su matan su yi da abinda ya kamata mazajensu su yi wa annal wajiba lahunna ar-rizqu wal kiswatu bil ma'ruf, da kuma cewa abin da yake wajibi akan akan mazaje gare su shine ar-rizq, a ba su arzikin abin da suke bukata na rayuwa na abinci da sauransu, wal kiswatu da ainihin sutura bil ma'rufi bisa tsarin shari'a. Tsarin shari'a shine wato daidai wa daida, idan an samu wadata a zama cikin wadata, yin fikru sa'atin min sa'ati, idan ana cikin ainihin rashin wadata sai a hakura da abin da ya sawaka. Man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma ataahu Allah wa lam yuqaddir dhalika bi taqdirin, bai ce ga ma'auni ba cewa dole ka dinga ba matarka percentage kaza misali inda abin da ka samu, wanda Allah bai sa ma'auni ba, ko kuma cewa dole in za ku rabu sai an raba dukiya an ba ta rabi, saboda tare ku samu wannan dukiya da turawa suke da sauran waɗanda ba su san addinin Allah ba. Kawai ya ce dai ayi bil ma'ruf, to ma'ruf nan kuma kalma ce jami'a daga cikin jawami'il kalim na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, shine kar a kuntata musu, kar a cutar da su, kar a yi musu zalunci, kada a ainihin wato basu cikin yunwa da makamanta abubuwa irin waɗannan. Wa abaha lil azwaji darbahunna idza adkhalna ila buyutihinna man yakrahuhu azwajuhunna, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma har ila yau ya halasta wa mazaje cewa su daki matan idan matan suka shigar da wasu mutane cikin gidajen mazajen wanda mazajen ba su so. Idan mutum ya zo ya tarar da matar shi ta shigo da wani katu cikin gida, idan ya yi zuciya zai iya dukanta ya rarrankwashe ta ko ya ainihin wato duke ta kaɗan haka duka wanda ba na cutarwa, wanda zai iya karya mata ƙafa ko ya ainihin wato wurga ta cikin kwata ba. Ina fata mun gane wannan. Wannan ya halasta musulunci, ya halasta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya halasta Qur'ani, ya ambata karara, wanda di ya fito na fito da wannan jama'a to san wannan aikin kafirci. Koyaya ake kallon abu ba zai yi a cikin Alqur'ani da sunan ayin zamani ya juya, ayin kaza, duk abin da ma za ka fada sai dai ka fada, amma dai kokarin canza abin da Qur'ani ya fada karara, da yace wadribuhunna, kuma duk malaman tafsiri ba su canza fasarar nan daga asalin ma'ana, literal ma'ana ta wadribuhunna ba. To wanda diyo yace za a kafa wata doka a canza wannan, to wannan aikin kafirci ne. Mu kiyaye ba a ce kafiri bane, amma aikin kafirci ne, domin ya zama fito na fito da Alkur'ani. Duk da yake fa shi manzo Allah da ya faɗi wannan, shi bai taɓa dukan wata ƴa mace, ya kamata mu san wannan, bai taɓa daga hannu yace bari ya aiki da wannan karatun ba. Tare da cewa kuma mata a gidan manzo Allah sun mishi irin wannan laifukan da ya kai a haka, sun yi fada isu, sun yi da shi, sun mai gatsare, an wuni ma ba a mishi magana ba da sauransu, amma me yayi? Hakuri yayi, ya kau da kai, ya murmushi, ya ce ba komai. To wannan shine asalin falala, shine asalin alkhair. Sai manzo Allah cikin hadisi Abu Dawud yake cewa bai daga cikin alkhairin kuma su dukan mata, bai daga cikin ai alherin kuma su dukan mata, ba daidai bane kenan. Amma wani na da fushi, wani kuma yana da iyaka hakuri, wata kuma tana da tsokana. To idan haka ya kai ga zuwa ga an waye gari wannan dukan ya zama shine waraka, to dama akhirud dawa'i alkayyu, ƙarshen magani shine lalas. Kaga lalas ai akwai zafi ko, amma idan aka sha magani na gargajiya, aka sha na asibiti, zazzabi yake sauka, ya aka iya dole ka za a je a sa ƙarfi a cikin wuta anana ma shi a hannu ka ji zafi, amma kuma nan da nan zufa ta keto ma ka warke. To shine akhirud dawa'il kay, kamar yadda larabawa suke cewa. Da kan kana so ka lazimci tafarki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine kar ka zama mai saurin hannu ga yara ne, ɗan islamiya ya kai malamin islamiya ko malamar boko anti ko headmaster ballantana kuma sauran ainihin wato mutane ƴaƴa a gida, mata, yaran makwabta, mutanen anguwa, ya zama kai kowa buni-buni a jika kai duka, to wannan ba daidai bane. Ya saba tafarki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, shi manzo Allah bai taba dukan kowa ba, bai taba marin kowa ba, bai taba zagin kowa ba, da sunan yayi fushi ya fita daga hayyacin shi, yana fadan magana bai san abin da yake fada ba. Manzo Allah baya haka, idan fushi ya bo maka sai kai shuru, kai a'udhu billahi minash shaitanir rajim, kuka tashi ka bar wajen, ka iya sarrafa ainihin wato zuciyarka. Manzo Allah yace wanda yake iya sarrafa zuciyarsa a san da yayi fushi wannan shine jari. To da haka in ta bata maka rai, ta tsokane ka, ta takale ka, ta so ta ga iya hakurinka, ko tana so a yi bala'in da zai bayi zuwa ga lalata zamantakewa, sai ka fice ka bar mata gidan. ka tafi gun ɗaya matan kana da wata, in baka da wata ka tafi masallaci kai kwanciyar ka, ka je ka jiwa aji ko kai tilawa ko ka tafi wata sabga ka kawai har ka huce, dan fushi ba shine asali ba, abu ne da yake bari idan ka huce za ka dawo cikin hayyacinka. Kuma akwai ka'ida da suke faɗa a psychology cewa duk abin da ka faɗa ko hukuncin da ka yanke cikin fushi, to akwai tendency na nadama idan ka dawo cikin hayyacinka, zaka gane baka kyauta ba. To kar ka ba kanka dama da zaka dinga yawan nadama. Ina fata mun gane wannan. To kenan shari'a ta halasta ne umuman, ba a ce sunna bane. Da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya halasta cewa yace a daina dukan mata farko, kamar da Abu Dawud ya rawaito da isnadi sahihi, yace a daina dukan mata sai suka je su kuma sai suka yi cewa mutane tsara da suka ga dama, saboda sun san sabai ba za su taka dokan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Sai aka sake kawo ƙara cewa to mata fa sun zama fatsagiru a garin nan ya manzo Allah, kowa ba ta jin magana mijinta. Ke to shikenan dole ta yi a yi mata tit for tat ko sai kuma aka samu mugaye su kuma suka je suka hau mata da duka da naushi da sanduna, sai su ma mata suka sake kawo ƙara. To shine manzo Allah ya faɗi wannan magana cewa ba shi daga cikin alkhairin ku wanda suke dukan matansu. Kenan yana nuna cewa asali alkhairi shine ka a dake shi din, babu laifi ka musu barazana kai ka shedi, babu laifi ka aje bulala wanda ta dinga zama kamar ainihin wato tana dan saita suka dan, ko kuma ka dauko ka rike haka kai huci kai kwafa sai ka mayar kace zamu hadu, duk babu laifi wannan. Ya zama dai hanyoyi ne na ainihin gyara. Ina fata mun fahimci wannan, wallahi alam. Yan uwa mata da suke jina ina wannan maganganun, su kuma su ji tsoron Allah, su gane cewa zamantakewar aure zamantakewa ce ta addini, sanda da ke bata wa mijinki din nan to matan shi na aljanna za su dinga tsine miki albarka, suna cewa tsinanniya matsiyaciya mun kosa ya mutu ya bakke ta wajenmu. Kuma kin aka ce miki mata na aljanna suna tsine miki, dole ki ga kin shiga cikin bala'i, shi ne zaki ga duk sana'a da kike baki a samun komai da harkar da ke kama ta lalace, saboda tsino ya aljanna ta kama ki. Da haka ku dinga jin tsoron Allah mata, ku dinga bin mutane a hankali. Na'am. Waran gaske, ko da wannan da taimaka baka haushi ka batta ka tafi gurin ɗayan matar, ko da kwana wadda ta baka haushi ne, ai ba za ka je ka kwana ba ne, za ka je ne ka zauna ko ka huta ko ka ɗan samu salama. To ai dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zuwa ɗakin wadda ba kwananta ba, yakan shiga ɗakin kowacce wadda ba kwananta ba, sai ya tike a inda zai kwana. Da daddare? Inda daddare ne matar ka ta ɓata maka rai, sai ka fito shi ma za ka yi fitowa ka dawo falo ko ka canza ɗaki. To shi ne dai ka zama dai kana da basira wajen wani mataki ya kamata ka ɗauka. Muna misali ne kawai ko? Ya zama kana da basira iya gane wata hanya za ka bi wajen sauƙaƙa matsala, wajen kawo salama. Wata ba haka za ka yi, wata za ka buga waya ne ka kira malamin su ka gaya mata ce to alaga ta malam ka ga auren da ka haɗa da wancan ga abin take, sai ka sa airpiece ya mata wa'azi misali. Wata za ka kunna mata wani wa'azi a wani cassette ko ka ja mata wata aya, musamman matan namu ustadai suna da sauƙin dawowa ka ja musu aya. To wata kuma sai ka fita kawo mata gidan, ya danganta ne kai za ka darasi psychology ta as an individual ka gane ta yaya za ka iya mu'amalanta, kuma ka dinga tuna kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake tuna cewa an cutar da annabi Musa akthara min zalika fasabar, kai ma ka dinga tuna mata su cutar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akthara min zalika kai ma fasabara, kai ma suka yi hakuri. Ina fata mun gano wannan jama'a, hakuri na da wahala gaskiya, amma dai ya fi lada ya fi falala dan ladan shi babu lissafi. Kuma wani lokaci shaɗan ya ringa zuwa ka cewa in ka haƙura an cuce ka, ya za ka iya yin hukunci ka ƙi? Shaɗan ya ringa tunawa maka cewa in ka haƙura an cuce ka, to kar ka bari ya galabaice ka akan wannan tunanin. Allah ya tsare mu. A taƙaice manzo Allah ya ce babu laifi ana iya dukan su idan sun yi abun duka. Wa awsal ummata fiha bil iktisami bi kitabillah, yayi al'umma shi gaba ɗaya wasici akan cewa su rike littafin Allah. Wa akhbara annahum lan yadillu ma damu mu'tasimina bi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin cewa al'umma ba za su gushe ba cikin ainihin wato shiriya, ba za su taba bata ba matukar suna rike da alqur'ani din. Thumma akhbarahum annahum mas'uluna anhu, bayan da ya musu bayani akan alqur'ani cewa idan suka rike alqur'ani ba za su bata, shine littafin shari'a. Da haka mu gane wannan, muna neman mu samu salama a duniya da lahira, to mu riko da alqur'ani. Amma matuƙa mu saki alqur'ani koda yana tare da mu kamar yadda muke a yanzu, ma'ana muna karantawa, muna tafsiri, muna saurare, muna haddacewa, duk kowa ya iya, amma ba ma riko da shi a bisa yadda manzo Allah yake nufi sallallahu alaihi wasallam. Shine aiki da dokokinsa, da girmama shi, da ainihin bashi falala da darajar da ya cancanta, za a samu matsala ki. Thumma akhbarahum annahum mas'uluna, kuma ya faɗa musu cewa su mutane za a tambaye su game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, za a tambaye su bada rahoto shin manzon Allah ya isar da sakon Allah. Wastantaqahum bima yaquluna, sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana amsar da za a bayar sallallahu alaihi wasallam, saboda rahmar shi da tausayin shi ga al'umma, yace to idan an tambaye ku ga amsar da za ku bayar. Wa bima za yashhaduna, ya faɗa musu sheda da za su bayar. Faqalu, suka ce nashhadu annaka qad ballagta wa addaita wa nasahta. Da ya gama, sabai suka ce ya manzan Allah mun shaida cewa, da ya ce shin na isar muku da sako, suka ce mun shaida cewa qad ballagta, haqiqa ka isar da dukkan sakonka. Wannan ijma'in al'ummar farko ne akan manzan Allah ya isar, daga duk wani da yace manzan Allah ya rage wani abu, wannan magana ita kanta kafirci. Ina fata mun gane wannan. Wa addaita, kuma ka cika aikinka. Wa nasahata, kuma kai rangwame, kai tausayi, kai kyautayi. Farafa'a usbu'ahu ila sama, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga yatsa shi zuwa ga sama, yana nuni zuwa ga sama. Wastashhada Allah alaihim thalatha marratin, yana cewa Allahumma fashhad, Allahumma fashhad, Allahumma fashhad, ya Allah ka shaida na isar. Na tambaye su sun faɗa sun yi ikrarin na isar, ma'ana kada wani rana alkiyama ya zai ce bai san wannan shaidar ba, bai ce shi ba a isar ba, shi bai shaida ba. Wa amarahum an yuballiga shahiduhum ghaiba, kuma ya umarce su cewa wanda yake wajen da ya ji wannan karatun ya isar ga wanda baya nan har tashin alkiyama ke. Ma'ana duk wanda ya ji wannan karatun yana daga cikin wajibi akan shi isarwa da wanda bai ji ba. Hudubar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ban kwana kenan dai. In Allah ya kamu darasi na gaba, zamu zo da hadisin daga cikin Muslim mu karanta shi yadda yake ba nan, kamar in ka lura kamar rahoto ne dan jarida yace an yi kaza an yi kaza. Zamu zo da shi mu ji lafazin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ainihin fada, yadda su Jabir dan Abdullahi suka ainihin ruwaito radiyallahu an Jabir wa sallallahu wa sallama ala nabiyhi al-karim. Al-Imam Muslim ya fitar da wannan riwaya, haka al-Imam Abu Dawud da al-Imam An-Nasa'i. Muslim musamman shi ya fitar da riwayoyin cikakkun su da duka ainihin wato abinda ke tare da su na ƙare-ƙare da mutaba'at a cikin ainihin wato babu hajjatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama a cikin kitabul hajji da littafin sahihu Muslim. Malam yace qala ibn Hazm, al-Imam Abu Muhammad ibn Hazm al-Zahiri rahimahullahu yace wa arsalat ilayhi ummul fadli بنت الحارث الهلالية وهي أم عبد الله بن عباس بقضه لبن سوى ما تامسنا أم الفضل ارجدا الحارث بهلالية وتأتي ما هي في عباس تأيكو دا منزان الله صلى الله عليه وسلم دا أينهم كبكي كو كوفي كو أينهم قريا واندا أكذب النون وأجكي فشربه أمام الناس منزان الله يشاء قبقى متاني كوانا كلنش وهو على بعيره ينا كرى قمنسا حكى الإمام البخاري ده مسلم سكر ويت. فلما أتم الخطبة يا يند أينهم واتو يقم خطبة الساء أمر بلالا فأقام الصلاة سي أمر تي بلال سي تاد إقامة تصلى أينهم أزارك ينمكو. وهذا من وهمه رحمه الله شي واد يي أكا أمر تي بلال باين أنقم خطبة ya tada ikama. Malam Ibn Qayyim al-Jawziyya yace wannan daga cikin kurakuran al-Imam Ibn Hazm rahimahullah. Fa inna qissata sharbihi al-laban, domin labarin cewa ya sha nonon, inna ma kanat ba'da hadha hina sara ila Arafa, ta kasance ne bayan wannan abun ya faru, bayan da ya tafi Arafa, bayan da ya hudu bai ya tafi Arafa. Waqafa biha hakaza jaa fi sahihaini musarrahan bihi am maimuna, da yaje ya tsaya ne a Arafa, haka yazo a cikin Bukhari da Muslim kamar yadda ainihin Maimuna ta bada labari. Bukhari ya rawaito shi a kashin fadar shi cewa babu istihbabil fitri yawm Arafa, babin da ke bayani akan cewa mustahabbi ne ranar Arafa, wanda ke tsaye a Arafa kar yayi azumi. Maimuna ta bada labari, tace ita ce ƴar uwar waccan matar kenan, Maimuna matar Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, tace annan nasa shakau fi siyamin nabi sallallahu alaihi wasallama yawm Arafa. Mutane ne suke magana cewa kai ko dai manzon Allah yana azumi ne yau Arafan nan, ba a sani ba yana azumi ko yana cin abinci. Fa arsalat ilayhi bihilabin, ta aika mishi da tatsatsan nono. Hilab shine wanda ya kamaka ce fresh, wanda aka tatso shi ba da jimawa ba daga jikin dabba. Wa huwa waqifun fil mawqif, yana tsaye a filin Arafa. Fa shariba minhu wan nas yanzurun, sai manzo Allah ya daga ya sha, kowa yana ganin shi. Wa fi labdin wa huwa waqifun bi Arafa, a wannan lafazi tace ya sha yana tsaye a Arafa. Wa mawdi'u khutbatihi lam yakun min al mawqif, alhalin inda ya hudu ba kuwa to ba a wajen tsayawa bane, ma'ana abin da ake ni wajen tsayawa inda ake tafiya bayan azhar, dan hawan Arafa da ake cewa da Hausa ko kace tsayuwar Arafa tana farawa ne bayan azhar. To nan inda ake zuwa a tsatsaya ko kowa ya samu wuri ya zauna ai ta addu'a din na hafaduwar rana, shine mawqif, shine tsayuwar Arafa. To amma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, fa innahu khataba bi urana, yayi huduba ne a baya a urana kafin ya iso a inda aka buga mishi wancan tanti kenan. Walaysat min al-mawqif, ba ta cikin mawqifi, ita tana daga cikin wuraren da suke kewaye da wajen ne. Wa huwa sallallahu alaihi wasallama nazala bi namira wa khataba bi urana, shi manzo Allah ya da zango ne a wajen namira da muka ji wannan kauye, sannan yayi huduba ne a urana wa kafa bi arafa, amma ya tsaya ne tsayuwar wannan ibada ta arafa a filin arafa. Wuraren da suke haɗa kamar kace ne misali nan tudun wada da gellesu da ainihin tudun jukun ko tudun wada gellesu sabon layi da ina ne da famfan gwaiba, kaga duk angwani ne a haɗa da juna. Iya gane demarcation din su daidai wa daida ba aiki ne mai sauki ba, musamman yanzu da suka hahade ko wataƙila ma an ka ɗauka har garuruwan da suke kewaye da Zaria, za ka yi musu wannan kwatancin da irin zaɓi, irin ɗan magaji, irin dutsen Abba da sauransu. Hauhawan gine-gine da ƙaruwan jama'a na ta sanyawa suna sajewa da junansu, suna yanzu kamar nan anguwa da ake cewa gaskiya layout da tukur-tukur kusan sun zama anguwa ɗaya, da ku anguwanni daban-daban har daji ne tsakankaninsu. To ire-iren wannan ne sai ya zama na wani in ba da labari kawai sai ya ce Arafa, sai ya zama wannan ƙabiyar da yake faɗa bai ainiha ba ta faru a inda geographically ake ce ma Arafa ba, kuma a ce tudun wadan Zaria, sai zama daidai abin da ya faru din ba tudun wada bane. Kaga wanda ke sabon gani a wurin shi da nan gaskiya layout da inda yake ce tudun wada da gellesu duka tudun wada ne, ko ba haka bane? Kama yadda wanda yake taho daga Kano a wurin shi da sabon garin din ita kanta da tudun wada da Zaria take duka Zaria ne, hakon gida ko duka abun shi duka Zaria ne, amma kai kuma da kake Zaria sai kaga nan ba Zaria bane a tunaninka ko a fassararka ko a yadda kake mu'amalantar wuraren. Ina fata mun gane. To irin wannan shine ya bayu zuwa ga irin wannan fassara ko kuma irin wannan narration din ba da labarin. Amma dai in za a tantance shine inda ya da zango sunan wurin Namira, inda ya tsaya ya hudu ba sunan wurin Urana, inda kuma ya tsaya shine ake ce ma Araf. Ina fata mun gane. Malam yace wa khataba khutbatan wahida, khutba kwaya daya ce, wa lam takun khutbatayn, ba khutba ce guda biyu irin ta sallar juma'a ba. Jalasa bainahuma, wanda za a ce ana zama tsakankani kamar da limamin juma'a yake. Falamma atammaha amara bilalan fa adzana, to sai da ya gama wannan khutba ne sai ya sa Bilal sai ya kira sallah. Fa sallal dhuhra rak'ataini, yayi sallah azhar rak'a biyu. Asarra fihima bil qira'a, yayi karatun sallah a ainihin asirce, sallah azhar raka'a biyu sallan matafi. Wa kana yawmal juma'a, kar mu manta fa ranar juma'a. Fa dalla ala anna al musafir la yusalli juma'at, wannan dalili ne akan cewa matafi baya sallar juma'a, azhar ce akan shi raka'a biyu ainihin wato qasr. Thumma aqama fa sallal asra raka'ataini aidan wa ma'ahu ahlu makkah, sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya miƙe ya sallaci sallar la'asar raka'a biyu, ma'ana yayi jam'u taqdimin kenan. Wannan jam'u taqdimin din saboda haja ne, haka wasu suka ce. wasu kuma suka ce a saboda matafiyi ne, matafiyi na yin jam'u taqdim da jam'u ta'khir ne idan yana ala zahari sayrin, ma'ana ya bar wani gari bai isa wani ba. Shi ko yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya isa inda zashi, da haka asali a gunshi shine yin kowace sallah na tsabin nan kasru a lokacinta, kamar yadda yayi a masaukin shi da muka ci. Ina fata mun gane, ba tare da lazimtan hada azhar da la'asar, magariba da isha, amma yana da buƙatar lokaci mai tsayi da zai ta'addu'a. Da haka wannan sahihiyar magana haja din ce, buƙata ne take sa, kamar yadda Ibn Taymiyyah ya bayyana a cikin Majmu'ul Fatawa da wasu wurare cewa buƙata na iya sa mutum ya hada sallah, ya kawo kwatancen buƙatu da dama wanda suke iya ainihin bayuwa zuwa ga haka. To anan ya tabbata cewa ana hada sallah azhar din ne da la'asar a lokacin azhar, saboda daga wannan lokacin har zuwa faduwar rana za a tunkari addu'a ne da ainihin zikirori gadangada. To ba a san wani abu ya shiga tsakankani sam. To tunda kaga an dawo da sallah farko, min babi aula duk wani abu ka rabu da shi kenan, sawa'un ta'i ne, fira ne, ko yawon ganin gari a cikin Arafa da daukan hotuna, kai da aka ce sallah ka yi ta da wuri don ka samu lokacin da zaka tunkari bauta Allah kadai. Amma zai ga mutum kuma yana ta yawo a cikin Arafa, wani so yake sai ya hau dutsen, wani sai ya ga wai ta ina ne mutane suka tsaya, wani kuma yana ta daukan hotuna, yana ta posting din su online, wani kuma dai yana ta shirman shi. Duk wannan jama'a wato shedan ne yake sa mutane waswasi, ka je wurin da tayu ba za ka sake samun damar irin wannan ainihin wato opportunity ba. Dai kun ka dage ka yi bauta, ka bauta wa Allah, ka kaskantar da kai, sai kuma ka je ka tashi. Wannan kenan. Malam ya ci gaba da cewa ainihin wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sallar la'asar wa ma'ahu ahli makkah, ko tare da ainihin mutanen makkah waɗanda suke su garin su, wa sallu bi salati, suka yi sallah da irin sallarsa, qasran suka takaita sallah irin ta matafi, wa jam'an suka hada azhar da la'asar, bila raibin babu kokonto akan cewa haka suka yi. Wa lam ya'murhum bil itmam, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai umurce su akan cewa su tashi suka sallar su ba, irin yadda matafi zai ma mazauna gida sallar ainihin wato ruba'iyya kamar azhar ko la'asar ko isha, idan ya gama tashi su kuma su miƙe su ƙarasa, manzo Allah bai ce su ƙarasa ba. Wala bi tarkil jam'i, ko manzo Allah bai ce kada su bi jam'in su je su yi nasu dabam na cikawa. Da haka kenan duk wanda ke wurin koda namira ne garin su, to wannan sallar ta zai, ma'ana koda shi makwabcin Arafa ne, to sallar da zai yi a ranar raka'a biyu ce azhar, raka'a biyu la'asar, kuma dukkanin su a lokacin azhar. Ina fata mun gane wannan. Wa man qala, duk wanda yace innahu qala lahu, wai annabi wai ya ce da su, atimmu salatakum fa inna qaumun safar, ku cike sallarku dan mu matafiya ne, faqad ghalita fihi ghalatan bayyana, wanda dai fada ka yayi mummunan kuskure, wa wahima wahaman kabiha, yayi bankaura abin take abin muni kwarai. Akwai hadisi da Imam Abu Dawud ya rawaito da isnadi da'ifi, wanda al-Allama Muhammad Nasir al-Albani ya bayyana raunin shi a cikin da'ifa Abu Dawud lamba ta 225, cewa wai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa musu wannan magana. Abin da ya tabbata shine sayyidina Umar kamar da Imam Malik ya tsara a cikin Muwatta, cewa shi ya taba tafiya ya je cikin garin Baitul Maqdis, anan ne ya ainihin yi musu sallah da ya idar da raka'a sabiyu, sai ya ce ya a cikin Makka ma amin ku ya ahla Makka atimmu salatakum fa inna qaumun safar, wannan a cikin garin Makka ne sayyidina Umar ya musu haka. To wannan babu laifi idan an yi haka ga ainihin wato matafiya da za su sallah tare da su da mazauna gida. Abinda ya dace shine sai a sa matafi ya zama limami dan kai ya saka sauran a cikin kunci, wanda in ya sallame sai su ciki, amma aka saka mai cikawa a matsayin limami, abinda yake daidai to shine kowa ya cika. In aka saka mai cikawa da ma a matsayin limami, to abinda yake daidai shine kowa ya cika, ko kuma wanda yake ganin shi ba zai iya cikawa ba ya fi son ya yi amfani da ruksa, wanda kuma shi ya fi falala, sai ya koma ya yi tashi daban, dan dama shi jam'i baya kan shi a matsayin shi na matafi. Malai ya ci gaba da cewa wa inna ma qala lahum zalika fi ghadati fatihi bi zawfi makka, abinda ya tabbata an faɗa musu ainihin wannan game da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya faɗi wannan, ya tabbata ne ya faɗa a ainihin cikin garin Makka a lokacin fathu Makka, haisu kanu fi diyarihim muqinina, a lokacin da suke gidajen su suna zaune gida. Wannan akwai riwaya game da haka wanda al-Imam Ahmad da al-Imam Abu Dawud da Sulaiman ibn al-Ash'ath al-Sijistani da al-Imam Abu Dawud al-Tayalisi a cikin musnadin sa da al-Imam al-Baihaqi a cikin Asan al-Kubra da al-Imam al-Tahawi a cikin Sharh Ma'an al-Athar, dukkanin su surwayto wannan riwaya daga sahabi Imran dan Husayn cewa wai annabi ya fada wa sahabbai haka ne a cikin garin Makka lokacin fatuhu Makka. Amma ita ma wannan riwaya ce dha'ifiya jama'a, saboda cikin isnadin ta akwai mutum mai suna Ali ibn Zaid bin Judu'an, wanda haka ake kiran sunan sa, amma asalin sunan shi Ali ibn Zaid ibn Abdullah ibn Abi Mulaika ibn Abdullah ibn Judu'an al-Basri, wanda mutum ne mai rauni kamar yadda malaman hadisi suka fada, duk da yake yana da riwaya a cikin Sahihu Muslim. Al-Imam al-Bukhari ya fitar da riwayar sa mu'allaka da al-a'immatul arba'a Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah, dukkanin sun yi riwaya daga cikin riwayoyinsa. Amma ta hakikin magana shine mutum ne wanda yake dha'ifi. Karanta littafin Mizanul I'tidali fi Naqd ar-Rijal da littafin ainihin Kitabul Majruhina min al-muhaddithina wal matrukina wa dha'afa wal matrukina na al-Imam Ibn Hibban al-Busti da littafin ainihin wato al-Mughni fi Du'afa na al-Hafiz al-Dhahabi da makamantansu. Dan haka ba za a yadda da wannan riwaya a matsayin tabbatacciya ba, wallahu ta'ala a'lam. Walihaza kana asah aqwalil ulama, yace dan haka shi yasa zance mafi inganci daga cikin zantukan malamai anna ahla makka yaqsuruna, cewa mutanen makka za su yi kasaru, wa yajma'una za su yi kuma jam'u taqdim bi arafa, za su bi jam'i ay sallolin duka guda biyu da su a matsayin kasaru a arafa, kama fa'alu ma annabi sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda suke tare da manzon Allah. Wa fi hadha awdahu dalil, a cikin wannan akwai hujja mafi fitowa fili ala anna safar al-qasri la yatahaddadu bi masafatin ma'luma, cewa tafiyar da za ta ja ai kasaru ba a iya iyakance ta da wani nisa sananne. Wannan dalili ne akan cewa babu wani nisa da za a ce sai ya kai kilomita kaza ko mil kaza ko zango kaza sannan za a fara kasaru. Duk abin da za a kira da suna tafiya yana zama psychologically mutum ya jin kanshi a matsayin matafiyi, yana jin wannan gurba ba kunta ta matafiyi, yana jin ainihin wato yanayi na ya bar gida, yanayi na yana cikin ainihin wato halin tafiya ko zai kaso. Sayyidina Abdullahi dan Umar ya kasance ya fita daga garin Madina ya je gonar sa a can wajen garin Madina sai ya kaso, yake cewa kuma idza kharajtu milan qasartu as-sala, ma'ana kana nan Zaria kana da gona al-Koro, kana da gona a ainihin Tashayyari, kana da gona a Galadimawa, duk waɗannan ƙauyuka da suke kewaye da Zaria, idan ka fita ka je gonarka matafi ne kai kasar zakai. Muna fata mun gane wannan da kyau. Haka idan inda za a ce man nan wajen gari ne, ana hangen gidajen mutanen garin ko ba a hange, ana jiyo daka ko ba a ji, ana ganin hayakin girki ko ba a gani, in dai sunanka matafiyi to sallaka kasarci. Dama wannan shine sunna. Akwai maganganu da yawa waɗanda ba waɗannan ba, duka kyalewarsu ka rike na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Malam yace ba a iyakance shi da masafa, wala bi ayyamin ma'luma, ko a iyakance shi da cewa in ka wuce kwana uku zaka daina yi, ko in ka wuce kwana bakwai zaka daina yi, matukar ba kana matsayin wato ka canza daga matafiyi ba, ko kuma tun farko da ka zo garin ba da sunan matafiyi ka zo ba, da sunan dan gudun hijira ne ko dan kaura ko wanda ya zo yawon duniya irin wanda zaka ce to shikenan sai da hali yayi kai dai ka daga ka fito, sai irin wannan kaga baka da sura matafi. Bil munasaba mutane suna yawan tambaya akan dalibai masu zuwa jami'o'i da makarantu da sunan sun zo karatu, za su zo su wata shida wata biyar wani ma shekara da sauransu, wai to sufa su ma suna kan wannan kaida, sunanka matafi to kasar da zakai ko sunanka dan gari
kowa zai wa kanshi wannan hukuncin, wani ya maida kanshi dan garin ya taho ne kawai sai da Allah ya da shi, wani hukunkulin kayan shi a hade Allah Allah yake samu wani tas na komawa garin su, to kaga wannan sunan shi matafi, to indai zai salla shi kadai sallar matafi ne. Haka Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen ya bada fata wannan a cikin Asharh Mumtah al-Abad al-Mustaqni, duk da yake wasu malamai da yawa sun saba mishi amma ba ta da wani iskali fatawar shine ka dauki wannan kaida, in dai sunanka matafi to sunan sallan matafi qasam, kamar yadda in dai sunanka muqim sunan sallan muqim itmam. Wane ne mazaunin gida da yake tunanin to ya gaji da yin sallar gida bare fara qasam, akwai shi? To me yasa kuke tunanin matafi ya gaji shi ya fara yin itmam? Mun karanta anan cewa sallar matafiyin ba badali bace akan sallar itmam, a tana zaman kanta ne. Ina fata mun gane wannan. So dan haka kamar yadda wanda yake matafiyi mai azumi in dai ba zai iya ba, zai iya shan duka watan Ramadana duka, ran da ya dawo gida sai ya rama, babu wanda yace ya sha da yawa. A ce duka kwana 28 ko 30 kana halin matafi, to Qur'ani ya ce fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa anta ala safarin. Ina fata mun gane jama'a, mutane ne suke ganin kamar wai an yi haka kamar zai zama kaci banza da yawa, to Allah ne ya halicce shi ya baka wannan rukhsa, su mutane su kyale ainihin wato musulmi su ci rukhsar da Allah ya ba su. Na'am. Mutum ya zo dalibta kuma sai ya aure, ya zama dan gari, sigarin da kake da iyali ya zama garu. Yes. Yawa, don haka wanda yake da iyali a garuruwa daban-daban, duk garin da ya je inda akwai iyalansa, ma'ana ƴaƴan shi ko matan shi ko makamanta haka, to ba shi da alfarmayin kasum, don nan yanzu ya da iyali ya zama garin su. Kwarai kuwa. Shi a tunanin shi shi mai shi, kana ka fassara wa kanka matsayinka. Kai mai kai da ka zo da niyyar zaka shekara 10 ka zo zaka yi karatun addini a Zaria misali, kana son sai bayan shekaru 10 zaka kana so kai hadda ka karanta fiqhu ka karanta nahwu ka karanta hadisi balaga, sai ka sauke fiqhu har zuwa mutasar, ka zo da wannan niyyar kuma ka samu malamai kana ta karatukan, to a matsayinka kai ne ka dauki kanka. Ina zuwa tukunna, me ka dauki kanka? Ka fassara wa kanka, in ka dauki kanka matafi kai matafi ne, in ka da shi ga dan gari kai dan gari ne, amma ina so mu gane a ɗabi'anta fa wanda yazo haka baya taba tunanin shi matafi ne, duk wanda zai da niyyar shekara 10 kai waye ma zai da niyyar shekara 10 garin nan ya koma wannan mayan garin Nazaria, ai ya zama dan gida duk yayin mu haka suka zo ba, so da haka kai zaka fassara wa kanka me kake yi me kake yi, amma kaga dalibai masu zuwa jami'oi tunda dama da ka zo an rubuta shekarun da zaka yi alisafa suke, kuma duk an yi hutu kana komawa garin, wata uku ne zuwa hudu za a yi hutu ka koma, to galibinsu da aqaliyyar matafiya suke, aqaliyyar matafi shine kayanka suna kunshi, guzurinka yana lissafi, kwanakinka suna lissafi, to wannan matafi ce, kuma duk abin da za ka yi baka sakin jiki yadda dan gari yake sakin jiki cewa kawai za ka shantake, to wannan sunan shi matafi, to idan sallah ta kama shi shi kadai sallar shi ta matafi ce, amma in ya bi jami'i sallan mutanen gari ne. Ina gana abu ne wannan mai saukin fahimta. Na'am. An ba yara wannan to wannan shine ba daidai ba abin da suke. Idan kace shi kace kware kuwa. Wannan shine asali. Suna abusing abun ko? To wallahi mutane kullun aka ba su fatawa irin wannan ba sa so su tsaya iya inda take, sai sun yi abusing. Kamar maganar da muke ne ran nan game da mata akan fatoyin shayarwa dinnan da ciki da sauransu. Sai mutane sai kamar za su yi wa Allah dabara. Allah yana sane ya ba da waɗannan ainihin ka'idoji ko dai ta bakin manzala sallallahu alaihi wasallam kuma ta Alƙur'ani. To mu dinga tsayawa iya yadda ka'ida ta tsaya. Kar ka kokarin ka ce za ka yi dabara ko kuma ka bata fatawar, wanda zai sa kuma masu bada fatwa sai su dinga jin tsoron fadanta dan katta bayi zuwa ga zari'a ga barna wanda kuma wannan kaida ce a shari'a a saddul zara'i a takeice kamar daliban mu nan ba daidai bane abinda aka ce suna yi kamar da mashi abi ba da labari shine mutun saboda yana ganin shi matafiye ne sai ya ki fitowa sallah sai an yi raka'a biyu ko kuma yazo ayi raka'a biyu da shi na farko sai ya sallame ya koma gefe daga nan kuma har sai ya kima yin sallah ya dinga kewaye kewaye in an tare shi sai ya yayi kasa haka suke ina ji duk wannan ba daidai bane kisa a irin nan na fi ganin dacewa dan maslaha a tarsa ta musu su bi sallah da jami'i eh na'am su sallani eh ba sa sallah haka za a ji a ce yara ba sa sallah sai zama kamar irin gama garin boarding school kawai wallahi haka musamman wanda yake nema abin da zai fada abin da zai fada yake ce yaran ma da ku sallah ba sa yi kaga sun zama kamar almajirai kasu almajirai za ka ga ana sallah shi kawai na tsaya mun shi ko kuma makaranci ne a takaice da ma kaida ce wata ke amma kawai cewa matafiyi sallar shi raka'a biyu ce wallahu ta'ala a'lam malam ya ci gaba da cewa wa innama okay wala ta'thira lin-nusuk fi qasri salati al-batta kuma ita ibadar ainihin wato aikin haji ba ta da wani ta'asiri game da qasrin sallah ba saboda ita ake yin qasr din ba wa innama ta'thiru lima ja'alahu Allahu sababan wa huwa safab abinda ke jawo qasr din shine abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya na safab safar shine abinda Allah ya matafiya ita ce dalilin yin qasr wa hadha muqtada sunna mala yace wannan shine abinda sunna take hukuntawa wala wajaha lima zahaba ilayhi almuhaddiduna duk wani wanda ya iyakance da kwanaki ko ya iyakance da tsawon tafiya mil kaza ko ya iyakance da cewa sai tafiya da take ba ta saban Allah ba sai tafiya jihadi sai kaza yace duk wannan ba su da wata hujja Allah ya taimaka anan bai saki layi ba kusan yayi wannan katun a baya da ya so anan zai saki layi ne kawai ci gaba da ba ka raddi yace falamma faraga min salatihi rakiba hatta atal mawqifa yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama sallar shi sai ya saki hawa abun hawan shi hayyadu al mawqif nan cikin arafa din kenan fawqafa ya tsaya fi zailil jabal inda sakharati ya tsaya ainihin gindin dutsa kusa da yan kananan duwar watsin da take wawwatsa a wajen wastaqbala al qiblata ya fuskanci al qibla wada ala jabal al mushati baina yadayhi ya sanya dutsen da ake ce ma jabalul musha dutsen masu tafiya da kafa har yanzu in ana dawo daga Arfa akwai dutse da hanya ce wanda al mushat masu tafiya a kafa suke bi ba hanyoyin abun hawa ba wa kana ala ba'iri waja ala habalul mushati inam habalul mushati jazakumullahu khaira hanyar masu tafiya a kafa baina yadai wa kana ala ba'irihi manzo sallallahu alaihi wasallama yana kan abun hawan sa raƙo sanna alqaswa fa akhadha fi du'a'i manzo Allah ya dosa addu'a wattadarru'i da kuma komawa zuwa ga Allah walibtihali da ainihin wato natsuwa cikin addu'a ila ghurubi shams har faduwar rana tun daga kamar kace kamar karfe 1 da rabi ko karfe 2 na rana bayan azhar bayan an gangaro an taho abinda ake so ka yi kenan addu'a istighfari ambaton Allah addu'a komawa zuwa ga Allah nadama akan zunubanka neman falala Allah wa amaran nasu an yarfa'u an batani urana ya umarci mutane da su ciratu daga wannan wato kwari na urana su ma su shigo nan inda yake wa akhbara anna arafa la takhtassu bi mawqifihi zalika ya ba su labarin cewa kuma arafa ba ta nufin nan kadai inda ya tsaya bal qala yace waqaftu ha huna wa arafatu kulluha mawqif yace na tsaya nan arafa kuma gaba dayan ta wurin tsayawa ne wannan ya daga cikin dalailin nubuwa na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa a lokacin da manzo Allah ya wannan aikin hajji duka su dukan su gaba daya ana lissafa su da mutum 3000 da wani abu amma tun a lokacin wurin ya shi tsaya su duka amma yake ishara akan cewa duka filin da ake ce ma arafa kamar kace duka tudun wajen zariya ce misali ni na tsaya a nan daidai masallacin dan ja misali sai ya ce amma kuma duka tudun wajen zariya wajen tsayawa ce ma'ana ko ka tsaya a bakin sulma ko ka tsaya a can a gwaro ko ka tsaya duk inda ka tsaya daidai ne a lokacin da yake faɗa wannan magana da shi da jama'a da suke tare iya wannan filin ya ishe su amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin baiwar da Allah ya masa da ilimin da Allah ya bashi wanda ya fana kowa Allah ya sanar shi za a waye gari al'umma shi za su yawan da wannan wurin ba zai ishe su ba to haka ce iya nan ne kawai tsayuwar ya za a yi kenan a irin yanzu da mutane miliyan 5 miliyan 6 miliyan 4 da rabi suke zuwa aikin haji kuma dukkaninsu wajibi ne su tsaya wannan tsayuwa a daidai wannan lokacin ba za a ce wasu tsaya yau wasu su yi gobe wasu su yi da safe wasu su yi da rana ba irin jifa ba ne wannan tsayuwa kuma ita ce abu mafi muhimmanci a aikin haji kamar yadda zamu mujmalan zai ambata wannan hadisi da ya faɗi wannan magana al-imamu muslim ne ya fitar da shi da sauran malamai malam ya ci gaba da cewa wa arsala ila an-nasi an yakunu ala mashairihim wa yakifu biha ya aikawa da mutane sako akan cewa kowa ya tsaya a ainihin wato wurin ibadarsa inda yake ibada mash'ari a wajen mash'arin ibadar shi inda ya samu ya tsaya to ya tsaya anan kai ya ta yau wa yakifu biha fa innaha min irsi ibrahima abihin ibrahima tsaya anan inda suka tsaya karsi ta yawo ya shiga wancan tanti ya shiga wancan wuri ya koma can inda aka baka ka tana ne wurin tsayuwarka ko ne na danginku ko ne na garinku to ka tsaya anan wajen al-imamu Abu Dawud ya fitar da riwaya akan haka da al-imamu Nasa'i da Tirmidhi da isnadi sahihi daga ainihin hadisin ainihin sahabi ibn Murabba' ila al-Ansari al-imamu al-Hakim ne saburi na daga cikin malaman da suka inganta wannan hadisi wa hunaka aqbala nasu min ahli najdin fasaluhu an al-hajj a daidai wannan lokaci sai ga wasu mutane su sannan suka iso basu kwana jiya kwanan da aka yi a ainihin wato Mina ba suka iso suka tambaye shi to su yanzu ya zasu da yake hajjin su kenan fa qala sai yace al-hajj arafa ai aikin haji shine arafa wannan tsayuwa da kai a arafa ita ce aikin hajjin ku ma'ana koda wani abu daga cikin ayyukan aikin haji rukuni ne to rukunnan take shi bata kai muhimmancin rukunin arafa ba duk wanda ya samu tsayuwa arafa to ya samu aikin haji koda wani abu ya ragu a cikin abubuwan za a duba ne gwargwadon abin da ya rage gwargwadon hukuncin da ya kama a shar'ance in ya rage abin da yake sai an yi yanka ne na fidiya sai ai fidiya in bai kai haka ba shikenan kamar irin wannan din mutumin da ya taho a makare bai samu kwana a mina ranar 8 ga wata ba ko kuma mutumin da koda bai iso a makare ba amma yana cikin officials ko ma'aikatan aikin haji ko likitoci ko masu yin wani aiki na agaji sai ya bayi zuwa ga su ba za su iya ba su kwana a mina ranar 8 ga wata ba dan su ba gama garin alhazai bane wannan ya fada akan su ina fatan mun gane wannan idan gari ya waye sai su marmaza su kama hanya arafa 9 ga wata kamar yadda waɗannan su kai to haka kuma kamar wanda ya zo a makare har ila yau ba zai ce sai ya je Ka'aba ya je dawafi da sauransu ba sai ya taho arafa ranar 9 ga wata man jaa qabla salati subh min laylati jam'in tamma hajju wanda di ya iso arafa kafin ainihin asubahi tayi na daren 10 ga wata ko kuma daren arafa shi zaki cewa arafa tana da dare 2 daren kafin ita wanda ya wuce kenan da aka ambata cewa su manzo Allah sun kwana a ainihin wato a Mina kamar yadda daren kowane wuni shine daren da ya preceding wunin kamar yadda muna cikin wunin Alhamis to daren Alhamis shine daren da muka wuce cikin shi dinnan an juma idan rana ta fadi mun shiga daren juma'a insha Allah to shi game da arafa sai zama da wannan daren na kafin arafa da daren bayan arafa wanda asalin lissafi sai zama daren sallah kenan kamar mu gare mu wanda bamu je aikin haji ba ko to wannan shi ma daren arafa ne saboda wannan ilhaqin da manzo Allah ya yi ma daren ya zama wani bangare na lokacin ibada arafa ina ba ta mun gane cewa wanda ya zo a makare ya iso filin arafa kafin asuba ta yi ta ranar sallah to ya samu arafa ina ba ta mun gane wannan ke jama'a ya iso filin kafin asuba ta yi na ranar sallah to ya samu arafa yace tamma hajjuhu ayyamu mina salasa kwanakin mina su kuma guda uku ne shine 11 ga wata da 12 ga wata ko da 13 ga wata faman ta'ajjala fi yawmaini wanda di yayi gaggawa a cikin kwanaki biyun farko fala isma alaihi bai da laifi faman ta'akhara wanda ya jinkiri shi ma fala isma alaihi shi ma babu laifi akan shi wannan riwaya ce sahiha al-imam ainihin abu dauda haka ma al-imam ahmad ibn hanbal da tirmidhi da al-imam an-nasa'i da ibn majah dukkanin sun fitar da wannan riwaya daga sahabi abdurrahman ibn ya'mar ad-dili da isnadi sahihi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada wannan labari al-imam ainihin ibn hibana ma ya fitar da al-imam al-hakim abu abdullahi ibn saburi a cikin al-musaddara babu shakka akan ingancin wannan riwaya insha Allah cewa al-hajju arafa kuma gunda malamai suka yi da dama akan fassara ainihin wannan ma'ana ta al-hajju arafa zamu zo mu ji su a gaba insha Allah wa kana fi du'aihi rafi'an yadayhi ila sadrihi kasti'zamil miski manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance a cikin addu'a da yake yana daga hannaye shi su zo daidai da kirjinsa kasti'zamil miski kamar yadda kasti'amil miskin ko kasti'am na kamar yadda ake ciyar da matalauci ko bukaci idan ka bashi abu zai daga hannun shi haka ya karba hannun zai zo daura da kirjinsa ko ba ƙasa ko can sama ba ina fata mun gane hannun shi zai zama daura da kirjinsa ya zama saitin kirji haka kamar Allah ya daga hannun shi daidai saitin kirji yana ta addu'a wannan haka ake a dukkanin addu'o'i kar ka daga hannunka can saman fuska ko ƙasa haka daidai cikin ka ko makamantansu sawun kana zaune ne ko kana tsaye sai ka kawo hannunka daura da kirji ina fata mun gane a addu'o'i wanda ake daga hannu wajen yin su to haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga hannayen shi kuma akan hada hannayen ne kada ka ware su a hada su ake su zama jikin juna sai manzo Allah ya ta addu'a wa akhbara anna khayra ad-du'a'i du'a'u yawmi arafa kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin cewa addu'a mafi alkhairi ita ce addu'a da ake a ranar Arafa kamar yadda al-Imam Malik ya fitar a cikin Muwatta da al-Imam Tirmidhi wadanda hanyoyi ne da suke suna da dan matsaloli amma malamai sun hada su hasanun ne fi shawahid cewa mafi alkhairin addu'a ita ce addu'a Arafa to musamman kuma duk da yake wannan itlaqan na nufin koda ba a Arafa kake ba zaka yin addu'a amma dai yafi karfi dubi zuwa ga dilala ta iktiranin me yasa yayi magana yafi karfi ga waɗanda suke tsaye a Arafa da haka zama mutun zai katin alqur'ani zai yi addu'o'i zai yi zikirori zai yi ainihin istighfari zai yi salati duk wata addu'a da kasan kana da ita to ka dage kai tayi kisa aka ce kada ai azumi dan ka samu karfin yin ibada ya zamana ka ci abinci ka sha ruwa duk sanda ka ji kishi ko ka ji zafin rana ka sake samun ruwa ka sha dan ka sake samun ainihin wato energy ka ya karu dan ka ainihin yi wannan addu'a ba daidai bane kamar yadda na ambata abinda mutane suke yi na shagaltuwa da wasu abubuwa can daban bayan ga abin da ya kai ga jama'a babu shakka akan yana daga cikin asara ka je wannan waje kuma a wannan lokaci takaitacce wanda dududu daga karfe 1 misali zuwa faduwar rana awa 5 6 ko 7 wanda kuma da zarar rana ta fadi za a fara fita ne zuwa ainihin wato a tafi Muzdalifa za ku zama cikin sha'ani na fita din sawa'un zaka hau mota ne zaka tafi a kafa ne ko wanne ne cikin fitina ne saboda in motar ne ma sai an ta kirga ku yadda kasan ana sa buhuna a mota ka za a kirga ku in ma da kafan ne sai ka samu abokan tafiya ko kuma ka tafi kai kadai ga cunkoso da sauransu wanda zai bayi zuwa ga larurori da dama da za su mantar da kai wani abu in ba kokarin fita daga wajen to a sa'ad da ake zaune din nan ko ake tsaitsaye ko ake mauƙifin to ka saki jiki kai addu'a kuma zaka yi addu'an nan da kowane yare da ya sawwaka sawun yaren ka ne na Hausa ko Fullanci ko Yarbanci ko menene sawun yare ne na Larabci ka iya an so je ka ba da muhimmanci akan addu'o'i ma'asurai wanda suka tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma zaka same su a cikin littattafai ga sunan kala daban-daban da ƴan maqaloli ko ƴan handout da ake rarrabawa wanda suke tabbatattu daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wasu sai su ce ba su iya larabci ba ko kaza da kaza sai ka je ka koya amma in ya riga ya faru ka zo wajen baka iya larabci babu laifi kai da Hausa babu laifi kai da Ingilishi duk yaran da kai duka yarraka ne da Allah ne ya halicce su Allah ne ya halicce masu wallahu a'lam na'am نعم نعم
Allah
eh shi ba haushi wannan magana kai fadan ta yake bai san ma me implication din ta ba buƙatar maji haji sallah da kamata yace buƙatar maji haji arafa abin da kamata ba haushi ya fada kenan to ta yi sallah arafa yake nufi washi wannan uzurin ko ta yi arafa yake nufi da sallah dan in ba ita ba babu wata sallah da za a ce wannan sallah aikin haji ina zan banda raka'a ta tawaf ba wasu raka'o'i na musamman da suke da alaka da manasiku din kai tsaye amma shi sai yace buƙatar maji haji sallah yana nufin wai yana nufin wani abu wanda shi kake buƙata kana iya hakura da sauran sai ka wannan karin magana to karin magana yana buƙatar gyara a ce buƙatar maji haji arafa eh malai ya ci gaba da cewa ومن وذكر من دعائه صلى الله عليه وسلم في الموقف اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي وإليك مآبي ولك ربي تراثي اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر اللهم إني أعوذ بك من شر ما تجيء به الريح wannan ta daga cikin addu'o'in da aka ambata malai yace zakarahu tirmidhi al-imam tirmidhi ya ambace ta ma'anarta ainihin wato allahumma lakal hamdu kallazi taqulu ya allah muna godiya gare ka irin godiyar da kallazi naqulu kamar abinda muke fada kullun alhamdulillahi alhamdulillahi ya allah muna gode maka irin wannan godiya wa khairan mimma naqulu ya allah muna gode maka fiye da abinda muke fade allahumma lakas salati wa nusuki ya Allah gare ka nake sallah gare ka nake yanka wa mahyaya wa mamati ya Allah rayuwata da mutuwata duka gare ka suke wa ilayka ma'abi ya Allah izuwa gare ka zan koma walaka rabbi turasi ya Allah kuma kai zaka gaje ni kai zaka mallake ni bayan na koma wato gare ka nake koma allahumma inni a'udhu bika min azabil qabri ya Allah ina roƙon ka tsare ni daga azabul qabri wa waswasatis sadri Allah ka tsare ni daga ainihin waswasin da ke bujiro mutum a cikin zuciya wa shatatil amri Allah ka tsare ni daga wargajewa al'amarina Allahumma inni a'udhu bika min sharri ma taji'u bihi rihu ya Allah ka tsare ni daga sharrin abinda iska take kawowa na bala'o'i al-imam tirmidhi rawaito wannan riwaya a cikin ainihin as-sunan din shi cikin kitabud da'awat sai dai a cikin isnadin ta akwai wani mutum mai suna Qais ibn Rabi' wanda mun sha maganganu a baya akan ire-iren sa ya kasance kamar da al-imamu Abu Hatim al-Razi ya fada cewa yana da dan rauni kankani haka al-imamu Yahya ibn Ma'inin ya fada haka kuma ainihin wato Ali ibn al-Madini duka waɗannan malamai da al-imamu Ahmad sun hadu akan raunin sa da haka shi kanshi Tirmidhi da ya kawo shi sai ke cewa hadha hadithun isnaduhu gharibun min hadha al-waji wanda kuma idan Tirmidhi ya ce isnaduhu gharibun gharibun isnaduhu ko ya ce gharibun yana nufin da'ifun daka wannan riwaya bata tabbata ba a matsayin riwaya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma addu'a ce mai kyau ƙwarin gaske wanda kusan dukkanin gabobinta zaka iya bibiyan su daidai mafi yawan su zaka samu su wasu abubuwa da ke tabbatar da tabbatuwar su a cikin sunna daka babu laifi mutum in yayi ta a matsayin addu'a amma ba a matsayin sunna ba ina fata kun gane wannan zaka iya yin ta a matsayin addu'a daga cikin addu'o'i amma ba a matsayin kana yin sunna ba kamar yadda kake yin addu'a taka da kake tsarawa ka fada ba cewa kake sunna ba ce amma kai dai bukatar ka ce to a cikin nan ka ji wata bukata da ta yi daidai da bukatar to hasali ma duk bukatar zaka ji ana akwai ta cikin hadisi mai inganci wa mimma zukira har ila yau daga cikin abin da aka bada labari min du'aihi hunaka daga cikin addu'o'in da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake a wannan wuri yakan ce allahumma tasma'u kalami wa tara makani وتعلم سري وعلانيتي لا يخفى عليك شيء من امري انا البائس الفقير المستغيث المستجير والوجل المشفق والمقر المعترف بذنوبي اسالك مساله المسكين وابتهل اليك ابتهال المذنب الذليل وادعوك دعاء الخائف الضرير من خضعت لك رقبته وفاضت لك عيناه وذل جسده ورغم أنفه لك اللهم لا تجعلني بدعائك رب شقيا وكن بي رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين يا خير المعطين ذكره الطبراني وانا أدعوكم الإمام الطبراني في تأسكيل تافن المؤجم الصغير haka ainihin wato baya ga shi kuma ya ƙara fitar da ita a cikin al-mu'jamul kabir din shi kanshi tabarani din ta hadisi riwaya ainihin abdullahi ibn abbas a cikin isnadin shi akwai yahya ibn salih al-ili wanda al-imam al-uqairi yake cewa yana ruwaito manakiru daga ainihin yahya ibn bukair wanda riwayoyin shi ba a karban su wannan riwaya ce da haka da'ifiya munkara ma'anarta allahumma tasma'u kalami ya allah kana jin zance na wata ramakani ya allah kana ganin wurin da nake tsaye wata alamu sirri wa alaniyati allah ka san sirri na da abin da yake a bayyane wala yakhfa alayka shay'un min amri ya allah babu wani abu da yake kuya gare ka daga al'amarina ana al-ba'isul faqiru ni ne matalaucin nan mai bukata al-mustaghithul mustajiru mai neman agaji mai neman kusanci wal-wajilul mushriku mai tsoron nan wanda yake tausaya wa kanshi saboda bala'in da ya kwaso wa kanshi na zunubai da gazawa shi al-muqirru wanda yake yin ikirari al-mu'tarif wanda yake furtawa bi zunubi cewa yayi laifi as'aluka mas'alatal miskin ya allah ina roƙonka irin yadda matalauci mabukaci yake roƙo wa abtahilu ilayka ibtihalan muznibi az-zalili ya allah ina komawa zuwa gare ka irin yadda wanda yayi zunubi yake jin tsoron azaba yake kuma zuwa gare ka wa ad'uka ina roƙonka ya allah du'a al-kha'if ad-dharir roƙo irin na wanda yake jin tsoro yake cikin bukata da larura man khada'at laka raqabatuhu roƙo irin na mutumin da ya rankwafar da wuyan shi gaba gare ka wa fazat laka aynahu roƙo irin na mutumin da idan shi ke zubar da hawaye dan tsoranka wa zalla jasadu roƙo irin na mutumin da jikin shi yayi sanyi laka shi ta kare waragima anfuhu laka roƙo irin na mutumin da ya riga yayi fita daga hayyacin shi ya tsorata da al'amarinka allahumma la taj'alni bi du'aika rabbi shaqiya ya allah karka sanya na zama matsiyaci wanda ba zan mora ainihin wato sakamakonka ba wa kun bi ra'ufar rahima ya allah ka zama mai tausayi da rahama gare ni ya khairal mas'ulina ya allah mafi alkhairin duk wani abin roko wa ya khairal mu'tina ya allah mafi alkhairin duk wasu masu bada abin da aka roke su wannan addu'a kamar yadda muka ji asali isnadin ta ita ma za'ifi ne za mu saurara anan allah ya so sai allah ya kama karatu na gaba shine ranan asabar kenan mai zuwa ranan litinin kai amin ko mai zuwa insha allah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله